Ziyarar shugaban gwamnatin James Olaf Scholz a Najeriya a watan Oktoban da ya gabata za a iya cewa ta tayar da kura tsakanin 'yan Najeriya mazauna James, musamman ma waɗanda ke zama ba bisa ka'ida ba. Batun dai a ta sakiyar 'yan Najeriya kimanin 12,000 gida ya janyo martani, inda akasarin waɗanda al'amarin ya shafa ke sukan shugaba Bola Ahmed Tinubu. Kam amincewar da yayi na a mayar da 'yan kasar gida daga James, sun ce ba tare da yayi la'akari da wahalhalun da suka tilasta musu barin kasar don neman rayuwa mai inganci ba. To waɗannan matan da ke neman mafaka da suka nemi a sakaye sunansu, ta farkon na cewa ba abin da zai sa na koma Najeriya. A lokacin da nake Najeriya, yarana ba sa zuwa makaranta. Mun sha kwana da yunwa, mijina ba shi da aikin yi. Ga tashin hankali na rikicin kabilanci da ya tilasta mana barin kasar. Gaskiyar magana, ba inda zani, ai ba zai yiwu bane. Ta ce zama a James daram don tuni na nemi lauyan da zai tsaya min don na cimma burina. Binciken da muryar Amurka ta gudanar a game da waɗanda ke zaune ba bisa ka'ida ba a James ya gano cewa da dama daga cikinsu sun zame ma gwamnatin James jidali. Wani tsohon ɗan gudun hijira mai suna Haruna Salisu, da aka fi sani da Cizo Germany, da labarin hijirarsa zuwa James ya ɗauki hankali a James da ma wasu ƙasashen Afirka, ya yi tsokaci kan halayyar wasu daga cikin 'yan Najeriyar da ake magana a kansu, da a ganinsa shi ya tunzura gwamnatin James ɗaukar wannan matakin.
Da yawanci mutanenmu suna zuwa su zauna a ƙasar nan ne ba za su je su yi aiki ba. Ba zai yi ka zo ƙasar mutane ka zo ka zauna ko ka dinga an sauko kuɗaɗensu kana ci musu kuɗi ba, su 'yan ƙasa suna ta aiki tukuru, kai kuma kai a matsayinka na baƙo da ka zo, maimakon ka tsaya ka dage tsayin daka kai aiki tsakaninka da Allah ka sa ka taimaki gwamnatin ƙasar su, a'a sai ka bige da kuɗinsu kai ta ci.
Akwai wanda za ka ya zo kawai sai dai tayuwa, suna nan za ka sun zo sun cika ka ga mace ba ta zuwa aiki sai dai tayuwa kawai.
To James da Najeriya dai sun amince da shirin a faɗaɗa cibiyar da ake tsugunar da waɗanda aka mayarwa Najeriya daga Turai don koya musu sana'o'i na dogaro da kai da sauransu. Tony Tuklan, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna James Reshen birnin Dortmund, kuma tsohon ma'aikaci a cibiyar da ke kula da ƙaurar jama'a, ya ce babu hikima a wannan al'amarin, musamman yanzu da James ke da buƙatar ma'aikata. Ya ce James na buƙatar ma'aikata, kowa ya sani, ai ya kamata a tantance waɗanda suka zame ma gwamnati nauyi daga waɗanda suka taimaka ma ƙasa ta fannin aiki, musamman ma waɗanda ba su taɓa aikata kowane laifi ba. Me zai hana shigar da wannan rukunin cikin tsarin ƙasar na koya musu sana'a daga bisani su taimaki ƙasar? Amma a ce za a tilasta mutum koma ƙasar da ya guji cewa bayan ya jefa rayuwarsa cikin hadari kafin ya shigo James, babban kuskure ne. To dubban mutane dai ke neman mafaka a James a kowace shekara, daga ciki dai akwai 'yan Najeriya da dama. To kawo yanzu dai ba dai tsayar da ranar da za a soma aikin mayar da dubban 'yan Najeriyan da aka faɗi gida ba tukunna, sai dai da dama daga cikin waɗanda ake son mayarwa sun ce yanzu suna cikin yanayi na rashin tabbas. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.